إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلا شيمي تاد البركة مسلا شمو دبو أنا مقوفر قورا أتكين غرن كتنا a yau talata daren Laraba 21 ga watan Jumada Thaniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432 wanda kuma shi yazo daidai da 24 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2011. A wannan majalisi na karatun Bughyatul Mushtaq في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق، مجلس دمكي شرح ساقن دا ابن تيمية يربو تاو متان العراق، وان دوانن شين درس منا تلاتن سنن أجير وانن درس منا وانن مسلاتي وانن شين نتريد 40 دا هدو. إذن بأمان تابا ابن تيمية عليه رحمة الله ينا مغانا أكن يند منهجي دا أكيدا دا كرن تروا دا كوير واتا أهل السنة تكي قداء نيع وانا أكو إنا أهل السنة يكي تو أكيدا ستنا ديدي دا تتنقوان سأكو إنا يكي بابو بمبنشي تكان أهل السنة دا يكي أفريكا دا واند يكي آسيا واند يكي أمريكا واند يكي قساشن توري matukar dai wannan ahlus sunna din ya karba sunan ahlus sunna aqidar daya ce saboda madogarar da matsotsar da madafar guda daya ce tace alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abinda alkhulafa'ur rashiduna halifofi guda hudu shiryayyu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali da sauran sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama gaba daya da tabi'ai da asba'ut tabi'ina da sauran a'immatul huda suke kai har ma da ahlul baiti cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan sahabbai duk suna kan aqida guda daya wanda duk yayi karatu ta tanutsu a cikin abubuwan da aka ruwaito daga waɗannan bayin Allah malan yace zai ga cewa abu daya ne zai ga suna magana ne iri daya sannan manufar su guda daya ce sannan kuma aqidar su da manhajin su abu daya ne yace kuma idan kai da akari da abinda aka ruwaito daga waɗannan to zaka samu wadatuwa ba sai ka buƙaci wasu sababbin abubuwa ba da za a kawo maka daga baya ko kuma wasu ƙarerai da za a kirkira za a kaga a jingina ma waɗannan bayan Allah shine yake cewa wa ammal alimul adilu fala yaqulu illa alhaq malami wanda ya san Allah kuma adali to ba za ka same shi yana fadar wata magana ba sai gaskiya to kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkan su malamai ne masu adalci hakanan a'immatul huda hakanan ahlul baiti dukkaninsu ulama ne kuma udul malamai ne masu adalci don haka kaga ba za su yi wata magana ba kenan sai gaskiya wala yattabi'u illa iyyah ba za ka ga yana bin wani abu ba sai gaskiya wali hada man yattabi'u al-manqula thabita 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama don haka ne duk wanda ya bibi المنقول الثابت أبو أن أكر ويتو تبتتوك أبن أكر ويتو تبتتشي دقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه دهالي فوفنسع وأصحابه da sahabbansa wa a'immati ahli baitihi da limaman iyalan gidansa مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين كما الإمام علي تن الحسين وأن أكي ولقبي زين العابدين وابنه الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر دا تنسى الإمام أبو جعفر محمد تن علي وأن أكي مثل لقبي الباقر وابنه الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق da ɗansa al’imam abu abdullahi ja'far ɗan muhammad wanda ake masa laƙabi da as-sadiq was-sauri da sufyan as-sauri sufyan ibn sa'id as-sauri afwan na tsallake ko sheikh ulama'il umma wanda shi ne shehin malaman wannan al'umma was-sauri da sauri wa tabaqatihima da waɗanda suke a wannan ajin wajada zalika jami'ahu muttafiqan mujtami'an to zai ga dukkan waɗannan abubuwan da aka ruwaito daga waɗannan gaba daya zai same su masu ma'ana ne guda daya wato suna ittifaki akan abu daya mujtami'an fi usuli dinihim wa jima'i shari'atihim wanda suke a haɗe a guri guda akan ma'ana daya da manufa daya a cikin abin da ya shafi wato ka'idoji ko tushe ko rukunai na addininsu da kuma jima'i shari'atihim ka'idojin da suka tattaro hukunce-hukuncen shari'a wa wajada fi zalika ma yashghaluhu wa ma yughnihi amma ahdathahu kathirun min al-muta'akhirina zai ga a cikin abin nan da aka ruwaito daga waɗannan bayin Allah zai samu abin da zai shagaltar da shi ya wadatar da shi ga barin abinda da dama daga cikin ƴan baya-baya suka kirkiro min anwa'il maqalat na aqidoji daban-daban allati tukhalifu ma kana alaihi ulama'ika salaf abinda ya saba ma abinda waɗancan magabata na ƙwarai suke kai mimman yantasibu li adawati ali baiti rasulillah wato mutanen ƙarshe-ƙarshe waɗanda suke nuna gabar su ga iyalan ɗakin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waya bakhasuhum huquqahum suke ainihin tauye musu haƙƙinsu wayu zihim suke cutar da su aw mimman yaghlu fihim ko kuma wanda zai rika shishigi da wuce iyaka game da su ghairal haqqi da abinda ba gaskiya ba wayaftari alaihim alkaziba ya rika kirkirar ƙarya yana jingina musu wayabkhasu as-sabiqina wat-ta'ina huquqahum sannan kuma ya tauyewa magabata na ƙwarai masu ɗa'a haƙƙinsu zai samu cewa abinda waɗancan magabata suke kai ya sha bamban da abinda masu adawa da ahlul baiti suke kai da kuma masu adawa da sahabban manzon Allah suke kai wato zai samu abinda ya zo daga annabi da khulafa da sahabbai da a'immati ahlul baiti da a'immati hadhihi al-umma zai same shi tsaka-tsakiya baya tare da masu ƙiyayya ga ahlul baiti wanda su ne nawasib baya kuma tare da masu ainihin shishigi cikin ahlul baiti su wuce iyaka wajen lamarinsu su kuma rika zagin sahabban manzon Allah za ka gan aqidar sunna aqidar waɗannan mutane bayin Allah na ƙwarai za ka same ta tsaka-tsakiya ce satin da ya wuce mun faɗi kaɗan daga cikin tarjamar waɗannan bayin Allah da ya ambata kamar Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin da ɗansa al’imam abu ja'far muhammad ibn ali al-baqir da ɗansa al’imam abu abdullahi ja'far ibn muhammad sadiq wanda ya wasafta shi da sheikh ulama'il umma wannan shine ba za mu yi tarjamarsa shine ba mu yi tarjamarsa ba wannan bawan allah ɗaya ne daga cikin mutanen da shi'a masu limamai 12 suke wato garkuwa da su ɗaya ne daga cikin mutanen da suke garkuwa da su suna fakewa suna rawa da bazarsu suna jingina musu ƙarerai daban-daban suna faɗar abubuwa na tatsuniya iri-iri suna jingina musu alkunyarsa abu abdullah cikakken sunansa da nasabarsa ja'far ibnu muhammad ibnu ali ibnu al-husayn ibn Ali ibn Abi Talib al-Hashimi, wanda ita ce cikakkiyar nasabarsa, Ja'far dan Muhammad dan Ali dan al-Husaini dan Ali dan Abu Talib. Mahaifiyarsa ana ce da ita Ummu Farwa, ya take ga al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, wato jikanya ce ta sayyidina Abu Bakr. Mahaifiyar shi Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq, mahaifiyarsa jikanya take ga sayyidina Abu Bakr Siddiq hadhihi al-umma. Wa ummuha mahaifiyarta, wato kace kakarta, abinda mahaifiyarta ya take ga Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq. Saboda haka kaga shi al-Imam as-Sadiq Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq yana nisabtuwa dangantuwa zuwa ga sayyidina Abu Bakr da kakanni guda biyu ta bangaren uwarsa, wato ta bangaren mahaifiyarsa yana dangantuwa zuwa ga sayyidina Abu Bakr da kakanni guda biyu, mahaifin uwarsa, mahaifin mahaifiyarsa Ummu Farwa, sunansa Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, kaga jikan sayyidina Abu Bakr ne. Sannan mahaifiyarta sunanta Asma'u bintu Abdurrahman ibn Abi Bakr. An gane ko? Ma to kaga mahaifiyarsa, mahaifiyar shi Abu Abdullah as-Sadiq Ja'far as-Sadiq, mahaifiyarsa ya take ga jikokin sayyidina Abu Bakr da mahaifinta Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, da mahaifiyarta ita ce Asma bint Abdurrahman ibn Abi Bakr. Kaga kenan yana jin wato nasabtuwa, yana da dangantaka da sayyidina Abu Bakr, wato da kakanni biyu ta bangaren mahaifiyarsa, Al-Qasim da kuma wato Al-Qasim da kuma Asma. Sayyidina wato Abu Ja'far Abu Abdullah as-Sadiq ya kasance yana al-fahari da wannan dangantaka, wato kasancewarsa yana da dangantaka da sayyidina Abu Bakr har ta bangare biyu, yana al-fahari da wannan. Yana cewa waladani Abu Bakr marrataini, to Abu Bakr ya haife ni har sau biyu, to yana ishara zuwa ga dangantakarsa da sayyidina Abu Bakr ta fuskar kakansa na wajen uwa da kuma kakarsa ta wajen uwa. Sai ke cewa waladani Abu Bakr marrataini, yana faɗar haka wato da niyyar al-fahari, yana jin daɗi, yana farin ciki, yana da dangantaka da sayyidina Abu Bakr. Wannan hattalit wasu daga cikin littafan shi'a sun kawo wannan magana da wannan alfahari da yake yi, kamar littafin A'yanu shi'a na Muhsinul Amin ya kawo wannan magana. Kuma babu shakka duk wanda yake da irin wannan nasaba dole ne ya alfahari, kuma ya isa ya alfahari da wannan, domin Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda ya fi kowa kusanci zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hayyan wa mayyitan. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama na da nan da rai ko da yaushe suna tare, wanda har Allah ya kirawo shi sahibuhu iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Sayyidina Ali yace, yake cewa lokacin da yake wato ta'aziyar sayyidina Umar, yake cewa haka nake ji ko da yaushe, ko nake gani, wato nake ji ko da yaushe daga manzon Allah in yana bada wani labari. Sai yace, dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Na shiga gu kaza ni da Abu Bakr da Umar, mun fita daga gu kaza ni da Abu Bakr da Umar. Inda aka faɗi wane ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to za a kaji an faɗi sayyidina Abu Bakr. Haka nan bayan wafatinsa yana tare da shi a guri guda aka binne su a ɗakin Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, yana daman annabi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka kaga wanda yake da dangantaka da wannan mutum babu shakka dole ya yi alfahari da wannan dangantaka. Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad ana masa laqabi da As-Sadiq لصدق مقالته saboda mutum ne mai gaskiyar magana to ba a tuhumarsa da ƴan maganganu ko ƙananan maganganu ko butsuritsoma mutum ne wanda in ya tashi faɗa to gaskiya zai faɗa an haife shi hijira ta manzon Allah tana da shekara 80 kuma kamar yadda kuka gani mahaifiyarsa Ummu Farwa ta fito daga gidan ilimi da daraja domin mahaifinsa Muhammadu al-Baqir ya zaɓi wacce zai aura wacce zai zauna daga da ita daga gida na karamci cikin gidajen tabi'ai saboda mahaifinta Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr yana daga cikin manya-manyan malaman fiqhu sanannu a Madina guda 7 wanda a zamanin su ba yasu wanda a zamanin su babu ya su 7 to shi Al-Qasim yana ɗaya daga cikin 7 din nan to shine kuma mahaifin ita Ummu Farwa wacce ita ce mahaifiyar shi Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq saboda haka sai ya kasance Ja'far ibn Muhammad ya gaji jarinta irin ta Sayyidina Ali ya kuma gaji sadaukar da kai irin na Sayyidina Abubakar Abu Abdullahi Ja'far As-Sadiq ya rayu a lokacin da al'ummar musulmi suka cika duniya da rubuce-rubuce lokacin da aka fara rubuta littattafai manya-manya aka fara yin littattafai masu babi-babi a wannan lokaci ya rayu kuma ya ga ƙarshen daula ta Bani Umayya da kuma farkon daula ta Banu al-Abbas ya ga irin abubuwan da suka faru a wannan lokaci na tashi-tashin hankula da rikita-rikita ta siyasa ya ga sanda baffansa Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ya yi khuruji wato lokacin da ya yi wa daula ta waye ya fita ya yi wa Banu Umayya abin nan Banu al-Abbas ta waye amma shi bai fita tare da shi ba wannan shine wanda shi'a suke danganta kansu zuwa gare shi suke cewa su Ja'fariyya ne wannan bawan Allah shine wanda suke kokarin su kakaba kansu jikinsa suke su mabiyansa ne kuma suna tafiya ne akan koyarwarsa abinda suke fada shine ya fada don haka suka rika fadar karerai iri-iri suna jingina masa har ma Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a wasu gurare a littafansa kamar Minhajus Sunna yake cewa babu mutumin da aka yi wa ƙarya wato aka rika jingina masa ƙarya irin wannan bawan Allah ka dauki kowane littafi na shi'a ka dauki Al-Kafi ko ka dauki abin nan ko ka dauki littafin Jihar al-Anwar ka duba ruwayoyinsu galibi za ka ga Abu Abdullahi qala Abu Abdullahi qala Abu Abdullahi wai wannan suke ne saboda haka sun jingina masa ruwayoyi daban-daban da maganganu marasa kyau wasu ma ba za su faɗi ba wallahi wata maganar saboda muninta da ƙazantarta ba za ka iya faɗarta cikin taro ba sai dai in ka keɓewa da mutum ka gaya masa amma a cikin taro haka kunya ba za ta baka ka faɗa ba amma sai su ce shi ya faɗa ko magana ce ta ƙazafi ta ƙarya ta cin mutunci ta zagin Sayyidina Abubakar ko Umar maganganu wanda suka saba wa aqida ta Ahlul Bait din kansu da yawa daga cikin ruwayoyin su daman da sun dauko haddasana wani an wani to da an zo kan Abu Abdullahi sai ta tsaya nan sai a koro zancen da wuya kaga an zarce zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam da an zo kan Abu Abdullahi sai a tsaya nan sai a ce ya ce Abu Abdullahi ya ce to su ma daga baya sun kula cewa maganganun da suka ruwaito suka jingina masa sun yi yawa sama da abin da suka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka kawo wani nassi daga shi wato wani nassi wanda daga shi Ja'far as-Sadiq wanda yake nuna cewa maganganunsa duk maganar da yayi to hadisin manzon Allah ne shi kuma hadisin manzon Allah maganar Allah ce wato lokacin da suka ga cewa duk maganganun su suna tsayawa kansa sai suka ga to ah to wanda zai ce musu to ina manzon Allah din kuma to sai suka kawo wani riwaya ta ƙarya wacce suka ce wai yana nan cikin littafin al-kafi usulul kafi na daya shafi na 51 cewa Ja'far as-Sadiq shi wannan bawan Allah na kwarai mutumin kirki wai ya ce hadisi hadithu abi wa hadithu abi hadithu jaddi ali ibn abi talib wa hadithu ali hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qaulullahi azza wa jalla wai Ja'far as-Sadiq ya ce magana ta hadisin da ni na faɗa maganar da ni na yi ta da bakina to maganar babana ce waye babansa Muhammad ibn Ali shi kuma maganar ita kuma maganar babana maganar kakana ce kakansa shine Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidi mun yi tarjuma sa a baya shi kuma maganar kakana to maganar kakana ce wato kakan wato baban kakansa kenan kakansa na biyu shi kuma maganar kakana suna nufin Husayn shi kuma maganar kakana wato Husayni maganar kakana ce Aliyu dan Abu Talib shi kuma maganar kakana Aliyu dan Abi Talib maganar annabi ce ita kuma maganar annabi maganar Allah ce to abinda suke so su ce maka dan ka ji an ce Abu Abdullahi ya ce to kawai ka dauka Allah ne ya ce babu wata tantama kakka tsaya kana inda saboda haka kaga duk abinda aka jingina masa aka ce ya faɗa to shari'a ce dole ka karɓa dole ka yadda dole ka yi aiki da ita wanda wannan kuma ya saba wa gaskiya ya saba wa abinda alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka nuna na cewa kowane mutum ana iya karɓar maganarsa ana iya bar masa wani aqidar mu ce kowane mutum in ba manzo Allah ba in yayi magana ana iya karɓan maganarsa ana iya bar masa kamar yadda Imam Malik yake faɗa kullu insanin yu'khadhu min qawlihi wa yurad al-Imam as-Sadiq kamar sauran mahaifansa Allah ya yarda da su sun kasance sun san falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun san darajar su don haka sun tashi cikin darajar ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su da aqida irin ta cin mutunci da zarafi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kusa wasu mutane daga cikin masu cewa su shi'a ne wato masoyansu ne sukan halarci majalisin shi wannan bawan Allah sukan jingina masa maganganu da dama wanda bai faɗa ba kuma maganganu masu muni da suka saba wa sunna cikin irin abin da suka rika jingina masa akwai batun cewa wai yana zagin sayyida Abubakar yana zagin Umar mutumin da yake alfahari da cewa Abubakar ya haife ni sau biyu shine kuma wai aka ruwaito wai yana faɗar bakan magana a kansa wai yana cewa kamar yadda yake cikin Rawdatul Kafi na Al-Kulaini wai yana cewa zalamana haqqana fi kitabillahi azza wa jal wa mana'a fatimata salawatillahi alaiha mirasaha min abiha وجرى ظلمهما الى اليوم واشار الى خلفه ونبذ كتاب الله وراء ظهورهما wannan ƙarya ce ƙarya suke yi bai faɗa ba abinda suka ce ya ce wai Abubakar da Umar sun zalunce mu haƙƙin mu wanda yake cikin littafin Allah azza wa jalla sun hana Fatima gadanta gadan da ta ga shi daga mahaifinta sannan kuma sun yi zalunci wanda zaluncin su ne yake ta gudana har yau sannan sun jefar da littafin Allah bayan bayan su wai sai nuna bayan sa wai Abubakar da Umar ne suka yi wannan don haka kaga kenan ana so a gaya maka shi ma a aqidar sa Abubakar da Umar azzalimai ne kaga mu a gurin mu wannan ƙarya suke masa sun kirkiri ƙarya da dama sun jingina masa sun ce shi ya faɗa mutumin da yake alfahari da dangantakarsa ta take zuwa ga Sayyidina Abubakar ta bangare biyu, to sai suke so su bata wannan alfaharin nashi da yake. Ibn Taymiya yake cewa fal'afatu fi ma ruwiya anhu laysa minhu innama huwa bisababi man rawa anhu min al-kazzabin. Ibn Taymiya yake cewa matsalar abinda ake jinginawa Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq ba daga bangaren sa matsalar yake take ba, matsalar daga makaryatan da suke cewa ya faɗa, su suke masa ƙarya. Saboda haka suka jingina masa ƙarerai kamar irin su albitaka wal jafr wal kalam ala nujum, wato wasu littattafai kitabul bitaka da kitabul jafr, wanda suka ce wai littafai ne wanda yake ya rubuta ko nashi ne a cikinsu akwai ilimin mutanen farko da na ƙarshe, wato akwai ilimin mutanen farko tun daga kan annabi Adam, duk annabawa wal ausiya'u wal ulama'u alladhina madaw, to akwai shi a cikin littafin Jafar. Sannan littafin Jafar yana bayanin abinda ma yakunu wa ma sai yakunu, wanda ƙarya suke, ƙarya suke sun ce wannan Jafar wai littafi ne wanda shi aka samu a wajen shi Ja'far as-Sadiq, kuma a cikin shi akwai batun abu kaza zai faru a lokaci kaza, abu kaza zai faru a lokaci kaza, wanda duk kuma ƙarya suke yi. Wasu abubuwan da aka dan rawaito cewa a cikin Jafar din ne an faɗa, aka ce a shekara kaza abu kaza zai faru, kuma sai bai faru ba, kuma an ce maganganu ne, ilimi ne wanda Allah ya sanar da annabawa duka tun da kan Adam alaihi salam, to yanzu Allah ya sanar da annabawa abinda ba haka yake ba. To wannan ƙarya ne, sun yi ta yi wa abin nan wato ahlul baiti ƙarirai, musamman da'awar cewa su ma ana saukar musu da wahayi. Wannan tun zamanin Sayyidina Ali yana da rai, tun zamanin Sayyidina Ali yana da rai aka fara wannan ƙarirai, kuma waɗanda suka fara su ne saba'iyuna, mabiya Abdullahi bin Saba al-Yahudi ibn Sauda, su suka fara wannan ƙarirai, suka riƙa yaɗa su cikin jama'a cewa ahlul baiti suna da wasu littattafai na musamman da wani ilimi nasu na musamman da aka kibe su da su, wanda kamar yadda yazo cikin Bukhari hadisin Abu Juhaifa Wahb ibn Abdullah Suwa'i, lokacin da ya tambayi Sayyidina Ali yace shin akwai wani ilimi da aka kebance ku da shi banda wannan Alkur'ani? Sayyidina Ali yace a'a, ba wani abin da aka kebance shi da mu da shi in banda wannan Alkur'ani, in ba fahimta ba da Allah yake ba wa mutum, wato fahimtar Alkur'ani da Allah yake ba wa mutum. Yace sai kuma abin da ka ganshi a wannan takaddar, abin da yake cikin takaddar kuma abin da ya shafi inta al-asir da abin da ya shafi diyya da abin da ya shafi hudud, waɗannan abubuwa su ne a cikin takaddar, amma banda wannan yace mu ba a kebe mu ba da wani abu. Kaga tun a zamanin Sayyidina Ali yana da rai, aka faɗa yaɗa jita-jitar wanda har ta sa na kusa da shi suka riƙa tambayar sa wai akwai wani abu da aka keɓance ku da shi, suka nuna ba haka bane. Amma ka duba littafan mutanen za ka ga ana gaya maka Nana Fatima, Allah ya ƙara mata yarda, tun ma mahaifinta nanan da rai aka fara bata wasu abubuwa, Allah ya fara bata wasu abubuwa, wato ana yi wa annabi wahayi ita ma ana mata wahayi. Akwai abin da suke cewa lauhu Fatima, wanda aka ce wai Jabir ibn Abdullah al-Ansari ya je gun Fatima ya gan shi har ya karba har ya kufa, kuma wannan lauhu Fatima abubuwa ne da Allah ya yi ta mata wahayi yana gaya mata. Sannan wai kuma bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta koma ɗakinta ta rufe ta yi ta rusa kuka, tana ta kuka, to shine Ubangiji sai ya so ya lallashe ta daga wannan kuka da take, sai aiko mata mala'ika, sai yake gaya mata masu maganganu, sai ta gaya wa Sayyidina Ali cewa to fa ita wani yana zuwa yana mata wasu maganganu ba ta san kowaye ba, sai ce duk sanda ya zo ki gaya mu. To shine lokacin da mala'ikan ya zo yana gaya mata wasu maganganu na ilmu ma ya kunu, ilimin abin da zai kasance, to shine shi kuma sayyidina Ali sai ya dau allo ya dau takarda da alƙalami ya rika rubutawa saboda haka wannan shine mushafu Fatima wannan shi suke kira mushafu Fatima kamar yanda yazo a cikin littafin su wanda suka ce shi Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq ya bada labarin sa to shi wannan mushafu Fatima ya ninka wannan alqur'anin sau uku kuma da hannun sayyidina Ali aka rubuta shi kuma Fatima aka saukarwa kuma wannan babu ko harafi daya na alqur'ani a cikin sa wato shi wani abu ne daban ba alqur'ani ba amma ninka alqur'ani uku kamar yadda yake cikin littafin mir'atul uqul sharh akhbarir rasul na majlisi daga Abu Abdullahi alayhi salam yace yace wa inna indana mushaf Fatima to muna da mushaf Fatima wa ma yudrihi ma mushaf Fatima bi yasanad da su abinda ake cewa mushaf Fatima sai mai ruwaya yace qultu wa ma mushaf Fatima menene mushaf Fatima qala mushafun فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات مصحفين وانديا قنش واتو ياي ربن قرآنك أكو يعني قرآنك أكو والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد ما تكن سباب أبن دي شابا القرآن كودا حرفي آه تونا كرياسكي وفاطمة كرياسكي وأبو عبد الله جعفر ابن محمد السادس irin waɗannan ruwayoyin duk ƙarya ne waɗannan abubuwan da suka rika ruwaitowa har suka kai su ga rika dingina mazhabansu su ce su mazhabansu imamiyya ja'fariyya sun suka ce ja'fariyya wai suna nufin wannan bawan Allah wanda wannan bawan Allah ba haka yake ba tun ne wanda ya fito daga gidan da suke karrama girmama sahabbai imam as-sadiq yana girmama imamu malik malami ne na shi'a ko na sunna malami ne na sunna yana girmama imamu malik ibnu anas imamu daril hijra kun san kuma imamu malik ne yake cewa ko fai'i aka samu ka araba da dan shi'a yace ko fai'i aka samu na ganima ka a basu dan waɗanda Allah ya ce a bawa fai'i ya sifanta su wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim yace to ba haka suke ba kuma a wata ruwaya yake cewa ba musulmi bane saboda kuma gashi Allah ce li yagiza sahabban manzo Allah li yagiza bihimul kuffar to duk wanda yake jin haushin sahabban manzo Allah to ya shiga cikin wadanda Allah yake magana ana liya giza bihim al-kuffar to shi wannan malami malik ibn anas wanda shi yake da irin wannan gunduma gunduma maganganu akan masu bakar magana akan sahabban manzo Allah shi wannan abu ja'far as-sadiq yana girmama shi to kaga inda a ce aqilar abu ja'far ita ce abinda muke gani a littafan su to bayan da za a yi hanya ma ta hada su da imam malik za su zama ba ga miciji za su zama suna zama na ƙiƙi juna ba zama na girmama juna ba to amma hatta a cikin littafin shi'a ɗin a cikin littafin ibnu babawai al-ummi al-imami wanda ɗan shi'a ne imamiyya littafin sa mai suna al-khisal shafi 167 ya ruwaito daga imamu malik wannan muna kawo ruwaya daga littafin shi'a dan kaka ce mu muka hada zumuntar zumuntar tana da arbuta a littafin su yace kuntu adkhulu ala as-sadiq ja'far ibn muhammad fa yuqaddimu li makhaddatan wa ya'rifu li qadra imam malik yace nakan shiga gurin as-sadiq ja'far ibn muhammad inda je na same shi sai ya dau fulo ya bani wanda zan zauna ko in shingida sannan kuma ya san darajata yace ya maliku inni uhibbuka yace ya maliku ina son ka fa ina son ka zai yi maliku yana sunna wancan kuma yana shi'a irin wannan da muka sani sannan kuma ya rika cewa ina son ka mu za su ce da mu haka to inda za su ce da mu haka in dai wani katafaran bashi'i zai ce Muhammad Sani ina san ka to mun yarda Ja'far Sadiq zai faɗa haka a ga Malik duk da ba a kida su ɗaya ba Malik yace fa kuntu usarru bi zalika wa ahmadu Allah alayhi na kasance ina farin ciki da haka wato sai raina yayi fari idan na ji ya gaya mun wannan magana kaga shi ma ke dai na ganin girman sa da kimar sa da darajar sa to haka da a imma na ahlul baiti da a imma na sunna suke zaman lafiya da girmama juna dan aqida su iri daya ce amma daga baya aka zo aka haddasa wata husuma da wata gaba da wata kiyayya wacce ba ta da tushe ba ta da asali a tsakanin su aka nuna tun ma annabi da azrai babu jituwa tsakanin sahabbai da ahlul baiti ahlul baiti ba sa san sahabbai sahabbai ba sa san ahlul baiti bayan wafatar annabi abin ya ci gaba da ruruwa ya ci gaba da faɗaɗuwa hatta zo sahabbai suka zalunce su wannan duk labari ne kundin kani wanda an kawo shi ne don a farraka al'umma don a kawo rarrabuwar kai kai ka ce to ni ina tare da suwa ne shi kuma wancan ce ni ko ina tare da suwa ne sai ku ce rigima tunda an nuna maka suwa nan daban-daban suke kuma wato a rigima suka rayu to sai a ce kai dawo nan ka zama tare da waɗannan waɗancan kuma su towo kuma muna tare da waɗannan ciki nan sai a yi ta rigima to kaga buƙatar makiyaya addinin musulunci ta cimma ruwa a nan buƙatar su dara ku su haɗa ku faɗa su gwara ku to ta cimma ruwa wanda kuma abinda kuke faɗa a kansa babu shi kuna faɗa a kan gaba tsakanin ahlul baiti da sahabban manzo wanda ko babu wannan labarai ne na ƙarerai wani da wani limamin shi'a ya matsa musu da rubuce-rubuce a intanet wani shi'e ne ana suna ji da shi amma bai san komai ba miskini larabcin nan bai iya shi ba amma suna ji da shi to babu wani to da ya matsa sai na ce abinda za ka yi da shi za ka yi masa ka ɗauki littafin usulul kafi ko alkafi usul ne ko rauda ko ma wanne ne shine dai kamar Bukhari a gurinmu ko yadda suke ɗaukan alkafi na kulaini sai ka ɗauka ka ɗauko wani isnadi ka rubuta daga farkonsa har zuwa ƙarshe ka ce ga mazaje nan an koro a isnadin ya binciko ma tarihinsu shi kuma ya ɗauko isnadi a Bukhari ya jeho maka ya ce ka bashi tarihinsu ya ce da ya rubuta sai ya ji gum bai ƙara magana ba don duk majahil ne mutane ne da aka yi ta ƙirƙira wanda ba a ma yi su wasu ba in ka ce waye wannan ba a san shi ba kamar mu a sunna duk isnadin da aka samu majhul to jefar da shi ma ake duk isnadin da aka ce ga wani nan an rasa tantance waye to sai mu jingina isnadin don ba mu san waye shi ba ba za mu karɓi addinin mu ba daga wani wanda ba mu san ko waye ba wannan ka'idar sunna kenan saboda haka dukkan wani rajul da ka gani a cikin Bukhari to akwai labari a kansa in ka koma kundin da aka ba da tarihin mazaje to sai ka tarjama sa a gaya maka wane ne ɗan wane ɗan wane ɗan wane ga nasabarsa ga lokacin da ya rayu ga malamansa ga almajiransa ga kuma iliminsa inda littafai ga littafansa ga wani ɓangare na hadisansa sai ka samu cikakken labari amma wannan ba za ka same shi a shi'a ba na ce in ya ɗauko isnadin ya feɗe maka to ya kawo maka wani abu wanda sauran mutanensa ba zai iya ba to irin waɗannan asanit wanda wani lokaci ma har ka ga wai ana ruwaya daga jaki alhimar wallahi a cikin alkafi jaki daga babansa daga kakansa manzo Allah ya ce kaza himar inda ankara al-aswat ila sawt al-hadid kamathal al-himar yahmilu asfara bagiji inda ya fadi jaki da kushe ya fadi shi fada yabo ba jaki an sannafa shi cikin da halittu masu daƙiƙanci ko a cikin dabbobin shi daƙiƙi ne to ya zama na shi ne isnadinka kana iya sa shi a cikin littafinka a ce an rawaito daga jaki shi kuma ya ji daga babansa jaki shi kuma ya ji daga kakansa to kaga in ba jaki ba wanda karbo wanda fisa din nan wanda duk zai karbo wannan ruwayar to shi ma dan uwansa ne saboda haka wannan ruwaya da su suka kawo ta da kansu ta yadda Imam Malik da Ja'far ibn Muhammad Abu Abdullah Sadiq suke ganin girman junan su ba karamin dalili bane da yake nuna yadda ahlul baiti suka san darajar malaman sunna saboda sun san malaman sunna sun yada ilimi sun karantar babu wannan adawar da sabanin da ake cewa akwai tsakanin malaman sunna da limamai na zurriyar gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ake fada na adawa ƙarya ne ba gaskiya bane daga cikin irin almajiran shi as-sadiq waɗanda suka rika yin ƙarirai da sunansa wanda suka zauna a majalisin suka daga ba suka rika ƙarirai suna yada da sunansa akwai wani mutum da ake kira Hisham ibn al-Hakam maula Shayban wanda ya kware wajen jayayya da daru wato ya kware wajen jayayya da rigima da musu wanda shine ya shigar da dalili na hankali wanda yake nuna wajabcin imama shi ya shigarwa da imama ma aqidar isma cewa limamai ma'asumai ne kuma ya jingina wa abinnan Abu Abdullahi Ja'far Sadiq ya jingina masa ruwayoyi da dama waɗanda suke tafiya daidai da aqidarsa idan ka duba littafin Al-Fihras na Ibn Nadim za ka ga magana akan shi wannan mutum don haka kaga wannan bawan Allah wanda Ibn Taymiyyah ya kira shi Shaykhul Ulama'il Ummah wato babu shakka ɗaya ne daga cikin malaman sunna ba malaman Shi'a ba saboda haka duk abin da ka ji an ce Abu Abdullahi ya ce kaza kaza to kasancewa wani Abu Abdullahi ne can a kwakwalwarsu amma ba wannan ba wannan dai mutumin kirki ne na sunna ne shi yasa za ga ahlus sunna suna rabewa tsakanin propagandar da ake yi da sunan waɗannan bayan Allah da su kuma waɗannan bayan Allah ba sa haɗawa wanda kaga ya ɗato jahili ne bai san tarihin ba zai iya bambancewa ba dan sun ce Ali ya ce ko Zainul Abidin ya ce ko Abu Ja'far Baqir ya ce ko Abu Abdullahi Sadiq ya faɗa wannan kakka yadda sun faɗa musamman ma idan ruwaya ce wacce take ɗauke da cin mutunci ga bayin Allah wannan duk ƙarirai ne don haka abinda suke jinginawa a waɗannan har su ce wai aqidar su Ja'fariyya ce wannan ba gaskiya ba ne cikin waɗannan bayin Allah da ya faɗi Malik ɗan Anas ɗaya daga cikin manyan limamai Malik ɗan Anas ɗan Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith faqihul umma ɗaya daga cikin manyan malamai mujtahidai na wannan al'umma wanda ake wa laqabi da imamu darul hijra wanda a zamaninsa a madina babu yashi a zamaninsa a madina ba a yi kamarsa ba an haife shi hijira tana da 93 a lokacin a shekarar da Anas khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana daga cikin shugabannin atba'ut tabi'ina ko yana daga cikin manyan malaman fiqh salihai wanda kuma yana daga cikin manyan malamai wanda suka himmatu wajen ruwayar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tare sunnarsa littafin shi al-muwatta ɗaya ne daga cikin littattafai na farko da aka fara rubutawa na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa wato a da can an rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba a yi musu babi ba malamansa sun yi kafin zuwansa malamansa irinsu Zuhri Muhammad ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Zuhri sun tattara sunna amma ba su yi mata babi ba sai lokacin da su Imam Malik suka bayyana a zamaninsu su suka fara tara sunna amma suka tace ta zuwa babi ce maka babin lokutan sallah babin alwala babin aure babu zakka haka dai wadannan sune suka suka fara banda shi akwai wasu sa'annin sa irin su ibnu juraij irin su hushayb irin su abdullahi ibn al-mubarak wadannan duk bayan Allah ne da suka rayu kusan lokaci ɗaya irin su layth ibn sa'd wanda suka rayu lokaci kusan lokaci ɗaya kuma suka yi rubuce-rubuce kamar yadda imam malik ya yi duk da nan malik ya fi fice ya fi bayyana ya fi wanzuwa wanda littafin samuwar ɗa ɗaya ne daga cikin littattafai ummahat wanda ake karanta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsagwaranta a ciki kuma ya samu kulawa ta malamai kulawa ta sosai aka yi masa hidima daban-daban daga cikin irin manya-manyan hidimar da aka yi wa littafin muwadda ko littafin al-istizkar ko mu ce al-littafin at-tamhid na ibnu abd al-barr da kuma al-istizkar shi ma na ibnu abd al-barr da manya-manyan littafai ne da suka yi sharhin muwadda malamai da yawa sun je gaban malik domin su saurari littafin sa muwadda tun lokacin yana da rai malamai daban-daban akwai irin su imamu shafi wanda an san shi ba wani katafaren malami ne mai zaman wato wanda yake tsaye da kafafuwansa wanda ake jingina masa mazhabar shafi'iyya muhammad ibn idris al-shafi'i ya je madina ya zauna gaban imam malik ya saurari karatun muwadda a wajensa yana daga cikin waɗanda suka ruwaito muwadda akwai abdullahi ibn wahab ɗaya daga cikin manyan malaman masar wanda shi ma ya je ya saurari littafin muwadda daga wajen imam malik sannan akwai wasu malamai irin su abdullahi ibn maslama al-qanabi irin su abdullahi ibn yusuf at-tinisi irin su qutaiba ibn sa'id al-baghlani da sauransu da yawa waɗanda suka ji muwadda daga wajen malik kusan ruwayar muwadda a wajen malik tana da yawa ta kai wajen ruwaya sama da 70 wanda mu abinda muka sani ruwayar yahya al-laythi ita ce ruwayar da ta shigo mana nan domin al-maghrib al-arabi ita suka fara dogaro a kanta don haka da suka kawo ilimi a nan kasar sai suka zo da ruwayar al-laythi amma ba ita kadai ce ruwayar muwadda ba akwai ruwayoyi daban-daban banda wannan ruwayar akwai ruwayar muhammad ibn al-hasan al-shaybani muhammad ibn al-hasan al-shaybani babban ɗaliban Abu Hanifa ne ya je madina ya saurari muwadda daga malik shi yasa za ga malaman mazhabar Abu Hanifa mazhabar Hanafiya sun himmatu da ruwayar Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani akwai ruwayar Abu Musa al-Zuhri wanda ta ɗara ruwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi da wajen hadisai 100 akwai hadisai 100 a cikin ta wanda babu su a ruwayar Laythi sannan shi kuma Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Masmudi baya daga cikin ƙwararrun almajiran maliku baya daga cikin ƙwararrun almajiran malik da haka akwai ruwayoyi akwai guraren da ya kuskure a ruwayar ta cikin waɗanda muke karantawa wanda ibnu abdul barr yayi kokarin gyara ta hanyar bin sauran ruwayoyin daga malik a cikin littafin sa at-tamhid da haka in kana da wannan ruwaya kaka dauka ka gama sanin muwadda ko ka gama hada muwadda akwai aiki a gaban ka ba karami ba to malik yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka ba da gudunmawa mai tsoka a zamaninsa wajen tantance sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da rubuta ta da ilmantar da ita da karantar da ita har ya bar duniya abinda yake karantarwa kenan wannan littafi na muwadda sai fatawoyi da ake masa yana ansawa amma duk sanda ya fito masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna to littafin da ake buɗe a karanta a gabansa shine wannan littafin muwadda a kai ƙarshe a dawo ya tara almajirai waɗanda suka ji ruwayar wannan littafi a wajensa da yawa wanda al-khatib al-baghdadi ya yi littafi ar-ruwat al-malik wanda ya tara mutane sun kai 1000 wanda sun ji littafin muwadda daga imam malik mutum ne wanda kuma wajen sunnar manzo Allah da ɗanɗabe mata da ƙin ƴan bid'a ya yi suna sosai a zamaninsa in kuna tunawa ruwayar da ta shahara a littattafai na ɗan bid'an da ya zo yake tambayar imamu malik ar-rahman ala al-arshi stawa kaifa stawa irin dai ƴan bid'an da muke fama da su ya je ya sa imamu malik sai a gaya masa yaya to ya daidaita imamu malik ya ce da shi al-istiwa'u ma'lum istiwa'u din nan sanannen abu ne a lugha in an ce istiwa'i daidai to ake ne wal kayfu majhul amma ya wannan ba mu sani ba wal imanu bihi wajib ka yadda kuma tilas ne was su'alu anhu bid'a ka ce ya daidaita bid'a ce yace ku fitar min da dan bid'a nan daga gida na dan sa aka yi waje da shi saboda haka ya himmatu kwarai da gaske wajen yada sunna a zamanin sa tun yana karami ya fara neman ilimi bayan mutuwar Al-Qasim ibn Muhammad wancan da muka gama magana jikin sayyidina Abubakar bayan rasuwarsa da dan lokaci kadan ya fara wato neman ilimi kuma ya dauki ilimi daga Nafi Maula Abdullahi dan Umar da Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi da kuma Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri da sauran malamai kuma tun yana yaransa tun yana matashinsa saurayinsa ya fara zama yana karantarwa saboda malamai sun yadda sun bashi go ahead cewa wannan ka isa ka cika kai ma ka zama malami da zaka karanta Zahabi yana cewa a Madina a zamanin Maliku babu wani mai ilimi da sanin fiqh da girma da hadda kamar Malik babu wani malami da ya kai shi ya rasu shekarar hijira tana 179 an kuma binne shi a Baqi'a tare da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Malik yace wa Thauri shine Sufyan ibn Sa'id al-Thauri ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na zamaninsa shi ma bahar ne shakundum na ilimi wanda zamani ɗaya suka yi da Maliku amma shi mutumin Kufa ne Malik mutumin Madina ne saboda haka shi ma abinda Malik yake yi a Madina na karantarwa da yada ilimi shi kuma Sufyan al-Thauri yana yin wannan a Kufa zamani ɗaya suka rayu har ma ya riga Imam Malik ya riga shi rasuwa da ƴan shekaru kaɗan Imam Malik ya rasu hijira tana ya riga Imam Malik rasuwa dan shi ya rasu hijira tana 161 Imam Malik kuma da 79 saboda ya riga Imam Malik rasuwa mutum ne wanda ya shahara wajen fadar gaskiya yayi kaurin suna ga fadar gaskiya musamman ga shugabannin zamanin shi yasa kusan rayuwarsa in ka karanta za ka ga rayuwa ce wacce bai samu istiqrari ba kamar sauran malamai saboda yau a ce ga wannan shugaba ya karbi mulki yana neman Sufyan al-Thauri ruwa a jallo ko ya daure shi ko ya halaka shi saboda kai je ta buya akwai sanda zai je ya yi wato baddabami wajen koye kansa ya je ya bada kansa a matsayin labara a gidan gona yana aiki ba a san cewa wani hamshakin malami bane yana aiki yana kwana a gidan gona sai in an gano shi sai kuma ya sake wani abu daban baya yadda ya ci dalar azzaliman shugabanni baya cin kudinsu wannan ta bashi dama ya faɗa gaskiyar da yake ganin gaskiya ce wata rana yana kasuwa sai wani almajirinsa ya ga yana ta lissafa kudinsa wato Sufyan al-Thauri yana ta lissafin dan abin nan ɗan nerorinsa sai ya ce har kuma malam wato irin kuma malam ashe kuna son kuɗi ya ga yana ta lissafi to shi ne sai Sufyan al-Thauri ya ce kaga laula hazihi la tamandala bina salafi ba dan mu ma muna da dalar ba da waɗannan shugabannin sun mai da mu hankici sai a babu gobe a taka mu to muna da shi ba ma buƙatar nasu saboda haka bai da za a yi su yi hankici da mu to shi ne malam ya ce waɗannan bayan Allah idan ka dubi duk abubuwan da aka ruwaito tabbatacce tatacce daga waɗannan bayan Allah za ka same shi abu ɗaya ne ta fuskar aƙida ba za ka samu aƙidar wannan tana cin karo da ta wannan ba za ka samu mai gurɓatacciyar aƙida a cikinsu ba kuma dukkan wanda ya dimanci wato ta'ammuli da tadabburi cikin abinda aka rawaito daga waɗannan bayan Allah to zai ga abinda aka rawaito daga wannan bayan Allah ya ishe shi baya bukatar karerai da wasu da dama suka kirkiro wasu yan baya baya da suka zo mutaakhiruna waɗanda suke kin wato ahlul baiti ko kuma suke zuzuta ahlul baiti kaga su kirkiro ruwaya ko dai ruwayar da take nuna kaskanci ga ahlul baiti ko ruwayar da take zuzuta ahlul baiti ta ba su matsayi irin na Allah ko ta fifita su akan annabawa ko kuma ruwayar da za ta zama taso kisa habban manzon Allah yace to duk wanda ya tsaya kan abinda waɗannan bayin Allah suka faɗa na gaskiya ta tace to ba zai buƙaci waɗancan abubuwa ba shine yace wa wajada fi zalika ma yashghaluhu wa ma yughnihi zai samu abinda zai shagaltar da shi cikin abinda waɗannan bayin Allah suka ruwaito wa ma yughnihi da abinda zai wadatar da shi amma ahdathahu kathirun min almutaakhirin daga abinda da yawa daga cikin malam abinnan na karshe-karshe mutanen karshe-karshe suka kirkiro min anwa'il maqalati almaqalati yana nufin aqidu na nau'ukan aqidu daban-daban allati tukhalifu ma kana alayhi ulama ulaika salaf aqidun da suka saba wa abinda malaman salaf wato magabata suke kai mimman yantasibu li adawati ali baiti rasulillah irin mutanen da suke wato kafa kiyayyar su ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yabkhasuhum huquqahum wa yu'zihim suke ainihin tauye musu haƙƙin su suke cutar da su mutum zai ji baya da buƙatar ruwayoyin waɗannan mutanen kamar yadda ba zai buƙaci ruwayar waɗanda suke aw mimman yaglu fihim ghayr alhaqi waɗanda suke guluwi cikin ahlul baiti suna faɗa abinda ba gaskiya ba wa yaftari alaihim alkazib suke kirkirar ƙarya su jingina musu wa yabkhasu sabiqina wa ta'iina huquqahum suke tauyewa mutanen malaman farko da masu biyayya haƙƙin su Ibn Taymiyyah ya ce zaka samu abinda zai ishe ka ka bauta wa Allah ka samu tatacciyar aqida a cikin ruwayoyi na ƙwarai ba sai ka buƙaci gurɓataccen ruwayoyi ba bara gurbi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن يجي السلام عليكم منين هكونشن متين يشغبن تايكي هكذا ينفهنتا يشغبن تايكي دا ويا وشتكي القرآن يشككي أشكنتا wannan babu wani abu don an yan sa alkur'ani a mamari din wayar kaka shiga da ita ban daki ba wani abu kai ma kana da mamari din ai kuma kana shiga da in ka hana mai waya to duk wani garbi da ya haddace qur'ani sai ka ce dai da ko kai da ka haddace wasu ayoyi sai ka ce to to wannan memory din shine ba ai ka fasa wayar ba alqur'ani za ka gani ba kai dan ka fasa kan mutum ba za ka ga alqur'ani za ka ga wasu ɗan robobi ne kawai saraka abinda kawai ba za ka yi ba shiga ciki ka kunna ba kamar da kai ma ba za ka shiga kama karatu a ciki ba wannan shine amma dan wayar ka tana aje aljihun ka kai yanzu a ce duk saraka shi ka aje ta waje to ka riga sayin waya kenan saboda kana Najeriya da ka ba wani ya riki maka zai maka runtu wannan ce ina son bayani dangane da waɗannan alwasilatu la tubarrirul gaya ko halil gaya tubarrirul wasila yadda abin yake alzayatu la tubarrirul wasila wato dan kana da kyakkyawar manufa abinda kake so ka cimma mai kyau ne hadafinka mai kyau ne to wannan ba zai sa ka ɗauki wasila hanyar cimma wannan hadafin mara kyau kace za ka yi amfani da ita ba asali aqida ce ta wani bayahude wanda ake cewa Machiavelli wanda ya rubuta littafi a siyasa wanda a ciki mutumin Italy ne a ciki yana koyar da shugabanni na duniya yan siyasa na duniya da su siyasa inda yake nuna musu cewa siyasa ƙarya ce ba za ka yi siyasa kana gaskiya in kana da gaskiya kace kuma za ka yi gaskiya to ba za ka zama ɗan siyasa ba dole sai ya zama ƙayyaci wannan ƙaryar kai tunda manufarka shine ka cimma wani manufa babba ka zama shugaba watakila in ka zama ka iya musu abinda suke so to ka iya musu ƙaryar saboda haka shi a gunsa algaya tubarrul wasila indai gayar ka kyakkyawa ce to wasilar koma wacce ce kai amfani da ita musulunci babu wannan ba za ka ce ina so zan gina masallaci za ka bara in yi damfara ka yi fa wannan idan ka samu kuɗi ka ce saboda ina son zan gina masallaci wannan algaya la tubarrir wasila ko ka ce bara in ciwo bashin banki saboda ina so in gina masallaci ka ciwo bashin riba dan ka gina masallaci wannan ba zai sa bashin da ka ciwo zama halal ba don haka wasila ta zama nazifiya ta zama kyakkyawa kamar yanda gaya take kyakkyawa amma in wasila ba ta da kyau to ba a yadda ka bi ta dan ka cimma wata gaya ba wannan shine abin da ake nufi menene mabancin mazhabar ja'afariya da sumalikiya da hanbaliya da sauran mazhabobin fiqhu to wannan duk bai mafinci karatun ba to ai babu wata ja'afariya ta gaske wannan ja'afariya da kaji ana fada ta ƙaryan ne mun ce maganganun da ake jingira masa ma bai fada ba saboda haka ba za ka hada ta da malikiya ba saboda haka in wasu ne suka zo suka ce mu ja'afariya ne sai mu ce to ba dai ja'afarus sadiq ba saboda abinda kuke jingina masa a littafanku inda za a zo a gaya maka fiqhun da ake jingina masa wallahi wani abun ba za ka yi mamaki a ce wai ba wai malami ba a ce mai hankali ne ya faɗe shi to ya za a mai yadda cewa wannan malami babban malami wanda Ibn Taymiyyah ya kirawo shi shaikhu ulama'il umma kuma shi zai rika wasu maganganu marasa daɗi marasa ma'ana marasa daɗin ji a ce shi zai faɗe su ba zai yiwu ba saboda haka wannan ja'afariya da kaji ana faɗa duk ƙarya ne ba gaskiya ba don haka babu wata mazhaba ta gaskiya ko ita sunanta ja'afariya sai dai mazhabar shi'a wacce suke kiranta da wannan suna kamar yadda 'yan daular ubaidiyya suke kiran daular su da daular fatimiyya wanda kuma a tarihi ya tabbata cewa ba su da dangantaka da nana fatima ko kaɗan to irin wannan ne wasu sukan ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara da zuwan imamu malik a yi wani ɗan bayani akwai hadisi wanda yake cewa lokaci ya kusa hadisin yushaku an yati zamanun tadribu fihi akbad al-ibil aw tadribu fihi akbad al-ibil wa la tajidu aliman illa alimul madina wani lafazi mai kama da haka cewa zamani ya kusa da za a mutum zai yi ta tafiya to zai ta tafiye yana neman malami da ba zai samu kamar malamin Madina ba hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba to wannan hadisin da bai inganta ba wasu suka yi kokarin fassara shi wasu su ce ana nufin Malik wasu su ce kuma ana nufin wane kowa ma ya faɗi wani tunda hadisin bai inganta din ma bai faɗi suna ba wannan shine amma hadisin ma bai inganta ba Imam Malik baya buƙatar sai an kawo wannan hadisin da a nuna matsayinsa idan muna tattauna matsalar shi'a da wani abokina game da kasancewar limamansu duka sun fito daga ɓangaren Sayyidina Husaini ne babu zuriyar gidan Hassan ko da ɗaya sai su ce maka wai Sayyidina Hassan bai yi aure ba ya mutu shin da gaske ne cewa Hassan yana saurayi ya rasu to ai Husaini ya riga shi rasuwa shi Husaini da ya rasu shekarar hijira tana da 26 shi kuma Hassan da kusan sai da ya kai har shekara ta 40 zamanin Sayyidina Muawiya afwan Husaini ya rasu shekara ta 63 Hassan ya riga Hassan rasuwa domin Hassan yana daga cikin ma waɗanda suka hana shi fitar da yayi din nan zuwa Karbala wato Hassan Husaini ya riga to ya aka yi Husaini ka ce yana da ƴaƴa Hassan din yana da ƴaƴa cikin ma waɗanda aka kashe a nan a Karbala akwai wasu daga cikin ƴaƴansa saboda haka wanda zai faɗi wannan maganar ka rabu da shi ɗan dagaji ne bai san ma yabana a cikin littattafansu za ka ga suna ishara ma da cewa ƴaƴan Hassan din suna musu hasada ƴaƴan Hassan suna yi wa ƴaƴan Husainin hasada wato ana a ce maka akwai rashin jituwa akwai irin wannan ruwayoyin a cikin littafin Biharul biharul alwan na majlisi, cewa Allah ya ba su wani ilimi na musamman, amma ƴaƴan wana da wana suna mana hasada. To wana din nan suna nufin shi Sayyidina Hassan, da haka ba wai bai aure bane, ba gaskiya bane cewa bai aure ba. Waɗannan su ne tambayoyin da suka zo mana a hannu. Wancan satin mun sanar da batun buɗe masallaci da bai samu ba saboda wasu dalilai, kuma na san an sanar a rediyo cewa insha Allahu sati wannan satin mai zuwa, ranar Juma'a mai zuwa insha Allahu, za a buɗe masallacinmu na Juma'a da ke jami'armu ta Iska ta Musulunci ta nan Katsina. Masallacin da ke jami'armu ta nan Katsina, Jami'ar Islamiyya ta nan Katsina, za a buɗe masallacinta wanda shi ma jami'a ce. Musamman masallaci shi ne farkon jami'a a duniya, saboda haka jami'a ce cikin jami'a. Kuma muna gayyatar ku gaba ɗaya, ba mu ɗauke wa kowa ba, halartar wannan guri domin ƙaddamar da limaminmu wanda shi ne Malam Murtala, wanda zai ci gaba da jan mutane sallah. Allah ya ba da ikon zuwa. Amin. Akwai wani ɗan uwa da aka ce za a yi wa kuma mahaifiyarsa tiyata ne, yana buƙatar addu'arku. Allah ya sa a yi lafiya, a gama lafiya, Allah ya ba ta lafiya. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.